gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe. Shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Niger suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za iya kuma jin mu ta yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Hadiza Kyari.
Ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, har ma da maganar addini, inda a yau ma 24 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan mu'amala da mutane.
Haka yake Amina, kin san an ce Allah yana iya yafe kome da ke tsakaninka da shi, amma tsakaninka da dan adam sai dai idan shi ya yafe maka.
Kwarai, ya kamata a ce muna mai da hankali wurin kula da mu'amalar mu da mutane, kuma mu yi koyi da kyawawan ɗabi'o'i da al'adu, musamman ma a matsayin mu na Hausawa da kuma koyin addini.
To, shi yasa a yau muka gayyato malam domin yayi mana ƙarin bayani akan mu'amalar mu da mutane, kuma zamu buɗe layi mu ba ku daman kira ku yi mishi tambaya kai tsaye.
Kamar koyaushe, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
To, yanzu kai tsaye muna tare da Malam Ahmed Gombe, mazaunin jihar Connecticut a nan Amurka. Malam, sannu da zuwa.
Yawa, barkan ki Amina.
Hadiza ce.
Okay, Hadiza.
Yawa, sannu mu dai. To Malam, mun gayyato ka ne don ka mana ƙarin bayani akan mu'amalar da ake da mutane, saboda ka dai ƙara mana mai bayani
na kiyaye irin mu'amalar mu da mutane, kar mutum ya je ya shiga haƙƙin wani.
To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Muna ƙara godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu a wannan lokaci, na kuma godiya gare ku ma'aikatan VOA da wannan dama da kuka bani. So da farko, dangane da abin da shafi mu'amala da mutane, wani babi ne, wata kofa ce mai faɗin gaske kwarai da gaske, wacce take da girma a cikin addinin Musulunci, wanda addinai daban-daban sun yi nuni ga mahimmancin kula da mu'amala da mutane, da hatta ma mu'amala da dabbobi balle kuma ɗan adam. Amma yau mun wayi gari kusan shi ne abin da aka yi watsi da shi, ba a ba shi mahimmanci. Shi mu'amala da mutane, abu na farko da zan ce a kai, Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu yana da rahama. Rahaman shi kuma tana da fa'i wacce babu wanda ya san iyakanta sai shi. Hakan yasa duk abin da ka mishi in ka nemi gafara zai yafe maka. Amma kuma saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala, yana da daman, tunda shi ya halicce mu shi yake iko da mu, amma idan kai wa bawan shi laifi, sai ya ce sai wannan bawan ya yafe saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga sabarin dan adam wanda yau ke kai mutun laifi, idan mahaifin shi yake bai kaba komai na ya ce dole dan yayi hakuri, ko ba haka ba? Amma shi Allah bisa adalci shi baya haka, sai ce sai wannan bawan naka ya bawan nashi ya yace maka. To babban abubuwan da muke sakaci da su kuma ya kamata mu kula da su, zan takaita su kamar haka. Abu na farko da Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace a cikin ku waɗanda nafi so kuma wanda suka fi kusanci da ni ranar gobe kiyama su ne waɗanda suke da kyakkyawan ɗabi'a, waɗanda suke kyakkyawan mu'amala da mutane. Ya faɗa cikin wani hadisi kuma ya ce wanda ya fi kowa matsayi a wurin Allah ranar gobe kiyama, shine wanda yafi kowa kyakkyawan dabi'a. Wata rana an tambaye Annabi kace da shi ga wata mata nan a Madina, mata ce mai yawan sallah, sallan dare kenan, mai yawan azumin nafila, duk dai abubuwa na ibada aka lissafa, amma sai dai ko makwabcin tana kuka da ita. Sai Annabi ce yar wata ce. Wata ran kuma aka ce mishi ga wata mata nan bata damu da bawo a abubuwa mahimmanci ba kamar ko wani azumin nafila ko wani sallan nafila, kawai dai tana kula da fadillanta, amma kuma tana kyautata wa makwabcinta, kuma tana mu'amala da mutane kyakkyawan mu'amala. Annabi ce wannan yar aljanna ce. Kwashe kaga kyakkyawan mu'amala sai ka, in kana da shi sai ka tsere wa mutum ko da fi ka yawan ibada. Allah ba mu ikon ne.
Amin.
Abu na farko da ya kamata mu kula da shi mu kiyaye shine gaskiya. Mutum ya zanto mai gaskiya. Gaskiya ke so ka zama mutum. Shi yasa Bahaushe kan ce wani ba mutum bane ba. Ba yana nufin shi dabba bane ko arzini ko mala'ika. Yana nufin ɗabi'un shi ba masu kyau bane ba. Idan Bahaushe ce ai wani mutum ne, yana nufin mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai karamci. Gaskiya tace ginshikin cin nasarar rayuwa gaba daya. Idan ka kasa an ci gaba, to dole akwai gaskiya. Idan kaga family an samu ci gaba da haɗin kai, ana zama ne na gaskiya, ko da tsakanin mata ne da miji. Mun waye gari yau, shugabanni ba gaskiya, talakawa ba gaskiya, ɗan kasuwa ba gaskiya, ma'aikatan gwamnati ba gaskiya, mai kuɗi ba gaskiya, talaka ba gaskiya. Isa muka waye gari cikin bala'i.
Haka ne.
Gaskiya Annabi ya faɗa cikin hadisi yake cewa alaikum bisidiki, na hore ku da ku riƙe gaskiya. Domin ita gaskiya ita ce jagoran da take shirin da bawa zuwa ga yiwa Allah da'a. Shi kuma yiwa Allah da'a shi ke kai mutum zuwa aljanna. Sai Annabi ce mutum ba zai gushi ba yana gaskiya cikin maganganun shi, yana gaskiya cikin ayyukan shi, a wurin aiki, zaman shi da mutane, dan kasuwa ne ko menene, malami ne, dalibi ne, yana gaskiya. Allah zai ce da mala'iku ku rubuta wane dan wane yanzu sunan shi kawai mai gaskiya. Kaga idan a wajen Allah aka rubuta sunanka mai gaskiya ne, ai kai nasara. Da aka samu wasu 'yan siyasa aka samu su suna masu gaskiya, haka sai Allah ba su farin jini. Suna da gaskiyan ba su da shi Allah ne ya sani. Amma dai kalman kowa ne mai gaskiya ne sai ba shi farin jini. Sai naga kuma Allah ne yake kai mai gaskiya ne. To idan mutum ya zanto mai gaskiya, na farko ba zai zama makareci ba. Babu abin da ke zubar mutum mutunci kamar ƙarya. Domin ta ƙarya tana shiryar da mutum ne zuwa ga fajirci. Fajirci kuma na kai mutum zuwa ga wuta. Ɗan adam ba zai gushe ba ko bawa ba zai gushe ba yana ƙarya. Yana ƙarya har sai Allah ce da mala'iku wane ɗan wane ku rubuta sunan shi makaryaci. Kaga mutum ya taɓe kenan. To dole 'yan kasuwa su zanto masu gaskiya. Dole masu siya su zanto masu gaskiya. Shugabanni na siyasa ko na gargajiya su zanto masu gaskiya. Waɗanda ake shugabanta su zanto masu gaskiya. Malamai su zanto masu gaskiya wurin karantar da mutane. Ɗalibai su zanto masu gaskiya. To idan aka samu wannan abun sai ga an samu nasara. Mu guji ƙarya cikin mu'amalar mu gaba ɗaya. Kuma ƙarya wata aba ce da take zubar mutum mutunci. Kuma za ka yi mamaki ka ga irin ƙasashen nan da muke zaune ya suke ɗaukan ƙarya. Kaga ƙarya wata aba ce mai girma. A wajen aiki ne, a makaranta ne, a ko menene. Sai ka ga mutum ya shiga cikin bala'i kan ƙarya guda ɗaya. Zai iya rasa aikin shi, za a iya kore shi a makaranta, za a iya kaza. Amma sai ga shi abin baƙin ciki, waɗanda muke ikirari da shamu musulmai ne, kusan nema ake a halatta mana ƙarya. Za ka ga mutum ya shimfi da ƙarya ba tare da yana jin kunya ba, kuma a samu wasu suna kare shi akan ƙaryan da ya yi. Allah ya kiyaye. Idan mutum ya zanto mai gaskiya, to ba zai zo maciyin amana ba. Za ga mutum yana riƙe amana. Yau kuma amana ta yi ƙaranci tsakanin mutane. Amana ko ta dukiya, amana ko ta magana, za ka rasa wanda za ka ba amana na dukiya ne ko kuma amana ta magana. Hatta cin amana ya shiga hatta cikin malamai. To kaga ya tabbata kuma cikin hadisi Annabi ce la imana liman la amanata lahu. Anas ibn Malik ce zai wahala Annabi wa'azi ma bai gaya mana wannan kalman ba. Ta babu imani ga duk wanda bashi da amana. Ashe gwargwadon riƙonka da amana, gwargwadon kiyaye amananka, shi ke nuna ainihin gwargwadon imanin da kake da shi. To mu dage wajen kwatanta amana, mu yaƙi zuciyarmu, mu yaƙi shaiɗan, mu zanto masu amana a wurin aiki, masu amana a wajen mulki, masu amana cikin kasuwanci, masu amana cikin yan uwanmu, cikin makwabtanmu, cikin komai. Yau cin amana hatta marayu ana cin amanansu. Ta karewan bala'i kenan, cin amana tsakanin mata da miji, cin amana tsakanin yan uwa, cin amana tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka. Allah ya sauke.
Amin.
Sannan idan mutum ya zanto mai gaskiya kuma za ka samu yana cika alƙawari. Cika alƙawari wani abu ne da yake da muhimmanci cikin addinin Musulunci. Domin alƙawari wata aba ce da Bahaushe ke cewa alƙawari kaya ne. Ko in ka ɗauka dole ka sauke, ba wanda zai ɗauki kaya bai sauke shi ba. Ko ba haka ba?
Haka ne.
Dole ka sauke wannan kayan saboda nauyin shi. Ko sai Bahaushe ya amfani da wannan ya bada misalin da ce alƙawari kaya ne. In ka ɗauka to ka tabbatar ka sauke shi. To za ka ga yau alƙawari ya zanto ba komai ba ne tsakanin mutane. Mutum bai jin kunya ya alƙawari kuma ya saba. Malami ne, ɗalibi ne, ƴan kasuwa ne, masu mulki ne, ƴan siyasa ne, kowane ne, talakawa ne, masu kuɗi ne. In ka san ba za ka iya ba, ka ce ba zan yi ba. Wanda a ji haushinka a kan gaskiya, a kan ka burge mutane a kan rashin gaskiya. Domin Annabi ya ce duk wanda yake burge mutane ta hanyar abin da kuma Allah na fushi da shi, to Allah zai mai da shi bawan mutane. Amma duk wanda kuma mutane ke fushi da shi akan abin da yake gaskiya ne kuma Allah na son abin, to Allah zai kare shi daga sharrin waɗannan mutanen. Za a wayi gare zo su gana shi wane fa akan daidai yake, mu ne muke kan kuskure. Ya kuma tabbata cikin hadisi Annabi yake faɗa cewa wala dina liman la ahada lahu, duk wanda baya cika alƙawari to ba shi da addini. Shi yasa cika alƙawari abu ne da ya zama wajibi. Hatta alƙawari na lokaci, in ka ce mutum zan zo ƙarfe kaza, to ka tabbatar ƙarfe kaza ɗin nan ka zo, in ba za ka zo ba ka sanar da shi. Wannan kenan.
Balle ma a zamanin yanzu da akwai waya.
Warai da gaske, balle a zamanin yanzu da akwai waya. Shi yasa a zamanin da babu waya a gurguje, ana kawo kissa daban-daban, wasu suna danganta ta zuwa ga Annabi Isma'il, wasu suna danganta ta zuwa ga wani daga cikin magabata Al-Luqmanul Hakim. Ala ayyi halin alƙawari suka yi da wani bawan Allah ya buƙaci, wani da Allah za ka raka ni wuri kaza bayan sallar asuba, mu haɗu a wuri kaza, daga nan sai mu wuce. Da aka yi sallar asuba sai je shi wannan wurin ya zauna yana jiran shi, shi kuma wancan shi ya fasa bai sanar da shi ba. Aka yi ta zama a wajen har gari waye har rana ta fito har kusan sallar azhar. Ana ta neman shi ba san inda yake ba. Aka tambayi wannan abokin nashi, ko kana da labarin wane, tun da ya fita sallah bai dawo ba. Sai ce na san wane, ƙarshen tana ce na jira na har yanzu. To kaga saboda mahimmancin shi ya ɗauka mishi alƙawarin zarra kaka. A haɗu lokaci kaza, amma ba su yi daga lokaci kaza ɗin zuwa lokaci kaza ba. Shi zai iya ta zama har rana ta faɗi yana jiran shi. To mu zanto masu cika alƙawari kowane iri ne, ko ɗanka cewa alƙawari ka tabbatar ka cika mishi. Matarsa cewa alƙawari ka tabbatar ka cika.
Akwai wani magana da nake so na yi. Ka san yawanci yara idan suna kukan suna so su bi iyayensu sai a ce je ka ɗauko takalminka.
Na, kafin ya zo an gudu.
Ya kamata dai iyaye dai a daina wannan abu. Saboda kamar tun a lokacin yara ke sabawa da ƙarya ba su ɗaukan shi kamar wani babban laifi tunda an saba musu.
Gaskiya ne, shi yasa yara kuma suna da wani abu. Abin da aka koyar da su to daga nan za su tashi da wannan abu.
Da shi za su tashi, haka ne.
Idan ya zanta ana mishi ƙarya, wannan ƙananan ƙaryan tun yaro yana saurin ficin abu. Shi zai ɗauka tun da domin duk abin da iyaye suke yara ɗauka suke abin da ne. To shi yasa idan ya ga ana yin wannan ƙaryan shi ma sai ya ɗauka abu ne mai kyau, sai ya girma da shi. Sai ya zanto ya saba ƙarya. Allah ya kiyaye. Shi yasa za ka ga ake koya wa yara a nan garin kar ku yi ƙarya. Shi yasa wani lokaci ta jami'an tsaro in suka zo sun fito su tambayi yara me ya faru.
Gaskiya ne.
Saboda ana tsawata musu kan cewa kar su yi ƙarya. To dole ma mu dage wajen mu da kanmu mu daina ƙaryan, sannan kuma mu koya yaran mu kar mu yi ƙarya. Kowace irin abu ne mu gaya musu gaskiya. A kai hakuri ba za a je da kai ba sai rana kaza. Ko kuma ko da zai yi kuka a samu inda za a lallaɓe shi. Cikin sauƙi ne za ka convince yaro da wani abu daban ba tare da ka mishi ƙarya ba. In kuma ka ce zan siya ma abu kaza, to ka tabbatar ka siya mishi. In baka siya ba ka mishi alƙawari kuma ka yi ƙarya. Kuma Allah zai tambaye ka, kai Allah ya kiyaye.
Amin, amin.
sannan abin gaba da ya kamata mu kiyaye tsakanin mu'amalar mu da mutane shine gulma.
Wannan babban abu ne.
Yanzu gulma ya zanto yanda ka san sana'a. Akwai wanda ya taba ce min ga ba wai ai su ko da gulma za su ci abinci. Salman dai amfani da ita kenan, mun ko da gulma za mu ci abinci. Kaga bai san ya jefa kanshi cikin bala'i ba. To abin da ya shafi gulma kaɗan daga cikin abin da zan tsawatar da mu shi ne abin da annabi ya tsawatar da mu da shi. Annabi ke cewa zan baku labarin mafi sharrin cikin ku baranan gobe kiyama. Sahabbai suka ce ka ba mu labari, wane ne wannan? Annabi ya ce al-masha'una bin namima, masu yawo tsakanin mutane da gulmace-gulmace. Aje a ce wane kaza, aje a ce wane kaza. Ya ce al-mufsiduna bayna al-ahibba, masu ɓata tsakanin masoya. Gulma ta kai ga mutum zai iya raba aure da gulma. Namiji ne ko mace, maza suna wani ƙarya wa gulma sana'ar mata, ba gaskiya ba ne ba. Yanzu kowa magulmaci ne. Ban san makila ko a zamanin da, amma a zamanin yanzu wasu mazan ma sun fi matan gulma.
Ba shakka.
Domin galibi irin majalisar da ke cikin unguwa a gindin bishiya ko a wata rumfa, a cikin kashi 100 kashi 90 na waɗannan majalisun majalisan gulma ne. Ban ce gaba ɗaya ba, amma mafi yawanci irin wannan zaman da ake zama ne na gulma kamar na annalimanci. To annabi yake cewa la yadkhulul jannata namam, magulmaci ba zai shiga aljanna ba. Shi ne malamai suka ce abinda ake nufi da ba zai shiga aljanna ba, ko da musulmi ne yana da ayyuka masu kyau, Allah sai ya kai shi wuta ya yi zama na wani lokaci an ƙazabtar da shi saboda gulman da ya taimaka mutane. Shi yasa gulma wata irin kansa ce a yau da take cikin al'umma, sai dai wanda Allah ya kiyaye. Saboda mu ji tsoron Allah, mu kama harshen mu, mu daina gulma. Bayan nan kuma akwai abin da ya shafi hasada. Hasada a yau ta zama ruwan dare. Hasada tsakanin masu kuɗi da talakawa. Hasada tsakanin masu mulki suyesu. Hasada tsakanin malamai. Hasada tsakanin ɗalibai. Hatta cikin classes, misali na addini ne ko na boko. Za ka ga a wuraren aiki cikin 'yan kasuwa, saboda hasada wasu suke shiga bokaye. Aje ama tsafi ko asiri saboda alalata rayuwanka. Akwai wanda ya ce min wallahi tallahi shi in ya ga mutum ya ci gaba baya iya bacci.
Inna lillahi subhanallahi, wannan ba gadara da yin Allah ba ne?
Wallahi ya confess da kanshi yake shi wallahi wani lokaci ko bacci baya iya. Saboda baƙin ciki. To kaga wanda yake da irin wannan ɗabi'ar, ko me zai dan ya lalata maka rayuwa? Za ka ga mutum ya taso cikin 'yan kasuwa, aje a masa tsafi ko wani asiri. Ima ya taɓa lafiyar shi ko ya taɓa harkar kasuwancin shi, ko kuma ta kai gama an tura waɗansu mahara sun kai mishi hari a kasuwan shi ko kuma a cikin lafiyar shi. Wannan kenan. Hasada ta kai ga za ka ga hatta cikin 'yan uwa, idan wani Allah mishi ɗaukaka madadin a rufa mishi baya da addu'o'i da fatan alkhairi, sai ka ga wasu sun sa shi a gaba da hasada. To bala'in da hasada ke da shi shi ne, annabi ke cewa hasada tana cin ayyuka na alkhairi da kake yi, sallanka da azuminka da zakkanka da hajjinka da duk wani aikin lada da kake. Hasada tana cinye wannan aikin kamar yadda wuta ke cin kirare. Yanda aka kunna wuta cikin ciyawan da ta bushe, za ka ga wutar nan tana ci tana gudu. Haka hasada ke cinye ayyukan ladan mutum.
To
ina za ka ɓata kanka lokaci kana aikin lada, dama ladan kame-kame muke yi. To kuma a ce kana aikata wani abun da yana cinye wannan ladan, kaga wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ba. A wani hadisi annabi yake gaya wa sahabbai, suka tambaye shi, suka ce wa fi kowa falala da alkhairi cikin mutane? Sai annabi yake cewa kullu mahmumul qalb saduqul lisan, shine mutumin da yake da gaskiya wajen magana kuma yake da lafiyayyen zuciya.
To malam kada in katse ka, amma mun samu waya yanzu haka
daga Kwara.
Daga Kwara, da wa muka samu a layi yau?
To assalamu alaikum wa rahmatullah, kuna tare da Dallo Garba Dina mai Blouse kala kala daga nan Kwara.
To ga malam kai tsaye me kike tambaye?
Eh, ina jin bayanan da malam ke irin yadda shahi irin yadda jama'a ya kamata su yi mu'amala da sauran jama'a. To gaskiya abu ne mai muhimmanci, duka abin da malam ke faɗa gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce mutane sun yi aiki da shi.
To malam dan kana da tambaya?
Mafi yawanci babu gaskiya, babu riƙon amana, babu cika alƙawari.
Haka yake, amma kana da wani tambaya? Kana da wani tambaya musamman da za ka yi ma malam?
Eh, to tambaya musamman ma ita ina son in wa malam tambaya musamman ma abin da shahi alƙawari. Wai ce irin alƙawarin da ƴan siyasa ke yi irin shugabanni hakan ga lokacin kamfe, amma sai kaga bayan sun ci zaɓe sai kaga ba su yi aiwatar da wannan alƙawari ba. Shin ya matsayin alƙawarin ne yake zuwa gare su? Shi ne tambayar da zan wa malam, da kuma sauran ba ma shugabanni ba, da dukkanin kowane irin mutum wanda ya yi alƙawari bai cika ba.
To malam ka fahimci tambayansa?
Na fahimta. Abin da ya shafi alƙawari haƙƙi ne da ke kan masu mulki ko da ba masu mulki ba, kamar yadda nace ko da ɗanka kai wa alƙawari wajibi ne ka cika. Amma mai mulki alƙawari bai cika ba ya fi zama babban hatsari game da addinin shi da lahirar shi. Annabi ya faɗa cikin hadisi cewa akwai waɗansu mutane da Allah ke fushi da su waɗanda za su tashi cikin bala'i. Ya lissafa mutane guda uku. Na farko ya ce mai kuɗi maruwaci. Na biyu sai ce talaka mai girman kai. In banda talaka da tsiya ina kai ina girman kai. Sai sa malamai suka ce shi yasa Annabi ya ce talaka mai girman kai. Kai dai ke wani abu da ba ma banda girman kai. Dan baka da abin da zaka girman kai da shi. Sai Annabi ya ce wa malikun kazzab da mai mulki makaryaci. Shi yasa malamai suka ce mai mulki alƙawari bai cika ba ya fi zama babban laifi akan wanda ba mai mulki ba. Kowanne laifi ne amma wani ya fi wani.
To malam ga wani kira nan ya shigo. Wa muke da shi akan layi?
Ni ne daga Kwatano. Malam.
To malam daga Kwatano muna jin ka. Akwai wani tambaya da kake da shi ga malam?
Eh, akwai tambayar da nake da shi daga malam.
To malam na sauraron.
Kamar wannan azumi da muke ciki. Halo?
Muna jin ka.
To kamar wannan azumi da muke ciki, idan Allah ya sa kamar gobe ne za a shiga tahajjud, mutum zai iya zuwa yanzu ne ko ko sai gobe?
Wato tambayar da kake shi ne daren yau za a fara tahajjud ko ko daren 21 za a fara tahajjud?
Eh, shi na jin kamar yana magana itikafi ne ko dan yayi magana cewa shiga tahajjud ko ba shigan shi ake ba.
Haka.
Eh.
Ita na nufin itikafi ko kana nufin tahajjud?
Itikafi.
Yawwa, domin dai amfani da kalmar shiga, na gane ba tahajjud yake nufi ba.
Eh.
Itikafi kana yin shigan shi duk lokacin da kake so. Ba wallahi sai ka kai kana goma ba. Shekaran da Annabi ya rasu ya itikafi ne ma na kwana 20. Turran goma ga watan Ramadan ya shiga bai fito ba he da azumi ya kai aka gama azumi. Kana itikafin kwana goma, sati ɗaya, kwana ɗaya, kwana uku, kwana 20, duk abin da ya sawwaka. Sannan in za ka itikafi kuma kana yin shi ne idan kai sallan asuba sai ka shiga. Wasu malamai suka ce in kai sallan magariba bayan faɗuwar rana duk wanda kai yayi. Nana Aisha ta ce Annabi da ya shiga itikafi daga sallan fajr, idan ya tafi sallan asuba to ba zai dawo ba ya shiga itikafi kenan. Ka fahimci wannan abin da kyau? To idan ka shiga itikafi bayan sallar asuba yayi, in ka shiga bayan sallar magariba yayi, dan shine farkon dare kenan. Kuma kana iya yin adadin duk kwanan da ya sawwaka maka, ba lalle sai kwana goma ba. Ina fata malam ya fahimci ni.
To
ina ji ya
tsinke ne.
Na'am.
To ga wani nan daga Sokoto. Wa muke tare da daga jihar Sokoto?
Amin Ladan Girkau.
To malam Ahmed muna jin ka, ga malam nan kai tsaye, wani tambaya kake so kai mishi?
Okay, to malam tambaya nake son yi maka malam. Assalamu alaikum malam.
Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam, ni ne Ahmed Ladan Girkau, nace na alƙawari idan an ka kada wani dan takara ko ta soke zabe ne, musamman ace a tabe tambuwal ake Rip House, ko ta soke zabe ne, na alƙawarin zan yi azumi ko kuma zan yi sadaka. To malam, idan ko ta soke zabe ne ko ban yi sadaka ba ko ban yi azumi ba, ya mai a matsayin alƙawari na bisa ga alƙawarin da lawan Allah ta idan aka soke zaben wani dan majalisa ke batan bol na alƙawarin zan yi azumi na kwana biyar
na fahimta
sai ko ka soke zaben da ko bayan azumi nan ba mai matsayin alƙawari na
alƙawarin ka yana na Allah na bin ka bashi ko ka mutu Allah na bin ka bashin wannan ya tabbata cikin hadisi wannan shi ake cewa annazar da larabci ana ce masa bakance da Hausa shine kaiwa Allah alƙawarin ya Allah in kai abu kaza ko akai nasara abu kaza ko ne nasara ko ne nasara a siyasa ne ko a jarrabawa ne ko a wurin aiki ne ko menene zan yi azumin kwana ɗaya ko kwana uku wannan alƙawarin ba abin da zai yafe maka shi tashin kiyama wata mata ta zo ta ce wa annabi mahaifiyata ta yi bakance kuma ta rasu zan biya mata annabi ce idan mahaifiyanki ta mutu ana binta bashin kuɗi ba za ki biya ba tace zan biya annabi ce bashin Allah shi fi cancanta a biya babu wani excuse dole wannan azumin na kwana biyar na kanka matukar an soke wannan abin da ke alƙawari kun yi nasara dole kai wannan azumin babu abin da zai sauke maka shi
to malam amin amin to ga kiranmu na ƙarshe daga Adamawa wa muke da shi daga Adamawa
kina magana da Alhaji Sa'adu Matukur yayi daga Adamawa
to malam Sa'adu
kai yola south
to malam Sa'adu malam na yana sauraron ka
yawa ina wa malam barka da zuwa wannan shirin namu mai albarka
zan barka dai
yawa malam ina so in tambaya yanzu Allah game da alƙawari din akwai babban alƙawari ko kuma ko karamin alƙawari yanayin yadda mutum ya dauki alƙawarin sa misali dangane ga yanayin alƙawari din kaman a ce babba wannan babba ne in kai shi mai legalai sai wannan kuma karami ne ko in kai shi ga legalai sai alƙawari abu daya
na'am to abin da ke akwai dangane da alƙawari alƙawari shi sunan shi alƙawari ya danganci zai iya zama babba ne kamar akwadin wanda cewa alƙawari
malam ko za ka dan matsa daga rediyon ka dan muna ji
ba damuwa ina jin ku
to
yanzu adana misali idan kai wa mahaifinka alƙawari ya sha bamban da kai wa kaninka alƙawari ka fahimci wannan abin da kyau kai da kanka wanne za ka yi yana damunka lalle saboda girman mahaifinka nan zai fi damunka akan na kaninka dan kamar shi kana iko da shi amma kowanne kuma wajibi ne sai ka cika shi ta fahimci wannan abin da kyau alƙawari mafi girma shine alƙawari tsakaninmu da Allah shine alƙawari mafi girma amma alƙawari tsakaninka da ɗan adam duk sunan shi alƙawari shi ma an fahimci wannan abin da kyau ko kuma alƙawari tsakaninmu da Allah alƙawari ne guda ɗaya mun masa alƙawari kafin mu zo duniya za mu bauta mishi ba za mu saba mishi ba wannan shine alƙawari sai dai kamar yadda muka ce bakance ka dauki alƙawarin ya Allah in ka bani nasaran kaza ko ka ba wani nasara zan ma abu kaza shi ma wannan alƙawari ne dukkan su manyan alƙawari ne sannan kuma ta alƙawarin da kai kamar according to girman wanda ke alƙawarin malaminka ne mahaifinka ne kawunka ne kaninka ne matarka ne yarka ne da makamancin haka ina fata ka gane wannan ta hanyar bayani ta yanda ake fahimta abin kenan amma ba ta hanyar nassi ko ni ayoyi da hadisi ba amma mutlaqul ittifaqi shi da in general alƙawari gaba ɗaya shi kowanne in aka dauka wajibi ne a cika shi mu daina wasa da shi mu kiyaye alƙawari mu kiyaye amana mu guji hasada mu guji girman kai shine abu na ƙarshe da na so ne magana da shi ba akai babu lokaci na'am
to masu sauraro
malam ka ce kana so kai magana akan girman kai za ka iya takaitawa cikin kaman a ce sakan 30
na'am to abin da shafi girman kai annabi ya faɗa ce babu wanda zai shiga aljanna in yana da girman kai ko da gurgurdan baya
to kaman dai layu malam ya kace amma dai malam in kana sauraron mu dai mun gode kwarai da gaske da shigowa zauren mu
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka min ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Tian tare da abokiyar aiki da ta taya ni gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya yau da gode shirin su BOA da Sadina